الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله. بلكم متسابوا أولا يمتنا الحميس wanda ya dace da 7 ga watan 5 shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yammaci na 18 ga watan 8 shekara ta 1999. 19 ne ga watan? 19 ga watan 8 kenan. Kuma dan ci gaba da karatun littafin Mu'amdatul Ahkam, wanda wannan shine darasi na 8. Je, idan ba a manta ba, mun tsaya ƙarshen babin da yake magana akan wankan janaba ne ko akan taimama. Yau kuma za mu tashi babul haid, babin da yake magana akan haid. Al haid wato jinin haila kenan. Malaki al haid damun ja'alahu Allahu ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahmil mar'a. Shi asalin haila wani jini ne da Ubangiji Ta'ala da hikimarsa da rahamarsa ya sanya shi a cikin mahaifar mace, giza'an dan ya zanto abinci lijaniniha ga jaririnta. Fa'iza wada'at, lokacin da mace ta haihu ta hawwala ila labanin, sai Ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto nono da zai rinka fitowa ta maman mace, yaro na tsotsa ya sha. Ligiza'i tsifliha, dan ya zanto abincin jaririnta. Fa iza kana da ghayra hamilin wala murdi', yayin da mace ya zanto cewa ba ta da juna biyu kuma ba ta shayarwa, baraza zaidu minhu fi awqatin ma'luma, to dan haka sai a samu rarar jini wanda ba ya da amfani, shi yasa za ta bukaci duk wata sai ta yi jinin al'ada. Lihada yanduru an tahid alhamil, haka yace da wahala ka samu mai juna biyu tana yin jinin al'ada. An gane ku? Saboda lokacin da ta fara da jinin al'ada, wato alamar cewa mace tana da ciki shine a daina ganin jinin al'ada. Dan da zaran ta samu jariri, to sai Ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto shine abin da yaro zai rinka ginuwa da shi lokacin da yake jariri a ciki. Haka idan an haifar da shi kuma sai a juyar da wannan jini kuma ya zanto nono wanda zai rinka tsotsa. Shi yasa waɗansu kake ganin ko da sun haihu kuma ba sa yin al'ada har sai sun daina shayarwa. Kun gane da kyau? To amma akan samu canji daga wance zuwa wance, daga wannan mace zuwa wannan mace. Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun, dan haka akwai hukunce-hukunce da suke da alaka da fitowar shi jinin al'ada din fil ibadat. Waɗannan hukunce-hukunce cikin al'amuran da suka shafi ibada, tsantsa wa gairiha da waninsu, kamar yadda za mu gani cikin hadisan da suka zo cikin wannan babu. Alhadisu tasi'u wa salasun, hadisi na 39, wanda shi ne hadisin farko a cikin kitabul haidhi ko babul haidhi. An Aisha radiyallahu anha anna Fatimata bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحتهضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أنكر بو حديثي دي عائشة الله شكاري دا أغريتا أن فاطمة بنت أبي هبيش للي فاطمة إرجدن أبو هبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ta tambaye annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fa qalat, ta ce da shi, inni ustahadu, ni kan jini ya zarce da ni, a kullum jini nike yi, ba ni da waɗansu kwanaki da jini ke tsayawa a jikina. Fala atuhur, ba na ganin tsarki. A fa'ada ussala, shin zan daina yin sallah kenan? Shi ne tambayar da ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kullun sai ta ga jini a jikinta ya fito, bata samu tsarkakuwa ba. Tsarkakuwa shine madaba ta bata ga jini ya yanke mata ba. To wannan na nuna kenan za ka yi ta zama diman da'iman ba ita bayan sallah. Kala sai annabi ce la, ya ce a'a, inna zaliki irqun, wannan jinin da kika gani na yau da gobe na kullun kullun ba yankewa, inna zaliki, lalle wannan abin da kika gani irqun, jijiya ce, ma'ana ba jini ne wanda yake daga cikin mahaifa ba na al'ada da mata suka saba yi duwata. Wannan jinin ya samu ne sakamakon fashewar wata jijiya dake ƙasan mahaifa. Wannan shine irq, wanda idan ta fashe sai ta rinka furzar da jinin ba daga cikin mahaifa yake kai tsaye ba. Bambancin istihada da haida kenan. Shi jinin haila daga cikin mahaifa yake kai tsaye. Jinin istihada ko ba daga cikin mahaifa yake ba. Idza ikhtalafa al-makhraj labudda an yakhtalifa al-hukm. Tunda mabubbuga su ta canja, kaga hukuncin ba sai yayi me? Sai canja kenan. Don haka idan jinin haila na wata ya saba yana fitowa cikin mahaifa, to sanadiyan fitowar ta kenan ba za ki yi sallah ba, ba za ki yi tawafi ba, ba za ki yi azumi ba, mijinki ba zai sadu da ke ba, ba za ki ababen da aka hana ba. To shi jinin istihada tunda ba daga nan yake ba, to hukuncin wancan yanzu kuma zai canza kenan. Kun fahimci wannan da kyau? Don haka da sace ba zan yi sallah ba kenan, sai annabi ce la, inna zaliki irqun, abin nan da kike gani sakamakon fashewar wata jijiya ce a jika. Walakin dai is-salata, sai dai yanzu matsalar shi ne ba za ki iya gane wanne ne kwanakin al'ada ba, wanne ne kwanakin istihaba, dun kullum kina ganin jini. Sai yace to ga yadda za ki, walakin dai is-salata, abinda za ki shi ne ki daina yin sallah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, sai ki daina yin sallah gurgudan kwanakin da kika saba kina yin haila. Alal misali, kafin wannan matsalar ta faru gare ki, kin saba duk wata kwana biyar kike yi al'adar ki, ko duk wata kwana shida kike yi, ko bakwai, kin dai san kwanakin da kika saba yi kafin wannan matsalar ta zo. Kuma kin saba a wata din idan ya kama wannan kwana biyar ko shida ko bakwai, a goman farko kike yin su, ko a tsakiya ne, ko a ƙarshe ne, duk mace ta san al'adar ta tauta. Wata ta san farkon wata take, wata ƙarshen wata, wata tsakiyar wata. To sai annabi ya ce da ita, yanzu tun daga shi kullun kina ta yin jini, ya za ki gane wannan haila ne, wannan istihaba ne? Jini bai yanke ba, lantana ki gane haka? Sai ce to abinda za ki yi da is-salata, sai ki daina yin sallah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, gurgudan kwanakin da kika saba yin haila cikin su. Idan kin saba farkon kowane wata, dama biyar din farko su kike al'ada, yanzu kowane wata idan biyar din farko suka zo jini na zuba, din nan zaki dauka haila ne, da biyar din sun kare kuma ya zo mai kenan, ya zama istihada kenan. Sun maktasli, sannan sai ki wanka da wannan kwana biyar sun wuce, ko kwana shida sun wuce, ko bakwai da kika saba, sun maktasli, sai kawai ki wanka, wa salli, ki cigaba da sallah ko da jinin bai daina zuwa ba. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yace wa laysat bil haidati, abin nan da ke gani ba haila bace ba. Dan haka yaya zaki, fa idza aqbalat al haidatu, idan kwanakin hailan ki suka gabato, faturki sala, sai ki daina yin sallah. Fa idza zahaba qadruha, idan kuwa gurgudan waɗannan kwanaki ya riga ya wuce, faksli an kiddama, sai ki wanke jini daga jikinki, wa salli, kuma ki sallah. Abin nufi ki wanke jini daga jikinki ma na ki riwanka kenan, sannan kuma ki sallah. An gane ku? To sai ma yu khadhu min alhadith, abinda za a iya koya karkashin wannan hadisi, na farko alfarqu bayna damil istihabati wa damil haidi, bambanci tsakanin jinin istihaba da jinin haila. Fa damul istihabati huwa almutbit, shi jinin istihaba shi ne jini wanda yake almutbit, na dindindin, idan yazo baya da wani adadin kwanaki da yake yankewa har sai ranar da Allah ya dauke, ko aka samu magani da aka magance zuwan sa din. Kun gane? Wa amma damul haidi, amma jinin haila kuwa, fa lahu waqtun khas, yana da lokaci keɓantacce wanda kowace mace ta san shi, wata kwana biyar, wata shida, wata bakwai, haka dai kowace da al'adarta. Wannan abu na farko da muka fahimta cikin hadisi kenan. Abu na biyu, anna damal istihabati la yamna'u min as-sala, jinin istihaba baya hana mace yin sallah.
wasa'iril ibadat, baya hana mace sauran ibadoji na yau da gobe. Kun gane da kyau, jinin istihaba baya hana mace sallah, baya hana ta sauran ibadoji. Mun fahimci wannan cikin hadisi, dan Annabi ya ce kwanakin da zaki daina yin sallah sune kwanakin da kika saba al'ada, da wannan kwanaki sun mutse sai ki wanka ki cigaba da sallah. Ko ba haka ba, ya zama ko da yana zuwa kenan zaki wanka ki cigaba da sallah kenan, ashe baya hana sallah da sauran ibadoji. Na uku, anna damal hayd yamna'u min as-salati, shi ko jinin haila yana hana yin sallah. Jinin istihaba baya hanawa, jinin haila yana hanawa. Min ghairi qada'i laha, amma ba tare da ramuwa ba. Ma'ana, adadin kwanakin da mace ta yi jinin al'ada na zo mata ba za ta yi sallah ba, idan kwanakin sun shuɗe ba za ta raba wannan kwanaki da suka wuce ba. Kuma shine ma'anar min gani qada'i. Wa zakara ibn daqiq al-'id anna zalika kal mujma'i 'alayhi min al-khalaf was-salaf. Al-Imam Ibn Daqiq al-'id yace wannan mas'ala da aka faɗa na cewa jinin haila yana hana mace yin sallah, kuma kwanakin da bata yi sallar ba babu ramuwa a kanta, wannan abu da aka faɗa kal mujma'i 'alayhi, kamar abu ne ma da malaman musulunci sun yi ijma'i a kansa. An gane ko? Min al-khalaf was-salaf, daga malamai na ƙarshe da kuma na farko da suka wuce baya, duk sun yi ijma'i kan cewa jinin haila yana hana yin sallah, sannan ba dole bane kuma a ramata. Illa al-khawarij, sai khawarij ne kadai suka saba. Ya faɗi wannan magana ta shi cikin littafin Ihkamul Ahkam, Sharh Umdatul Ahkam. Dan shi Ibn Daqiq al-'Id yana da littafin da yawa, sharhi na Umdatul Ahkam, mai suna Ihkamul Ahkam, cikin juz'i biyu. To su al-khawarij wata kungiya ce ta 'yan bid'a da suka bullo lokacin sahabbai, ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko duk lokacin Ali bin Abi Talib dai ƙarfinsu ya bayyana. An gane ku? Annabi ya yi ishara da siffofinsu cikin hadisin Bukhari, yake cewa mutane ne wanda suke da zafin riko da addini sama da kiba. Ɗaya daga cikinku zai raina karatunsa na Alƙur'ani in ya ga yadda suke karatu, zai raina sallarsa in ya ga sallarsu, zai raina ibadarsa in ya ga ibadarsu. Amma suna fita daga cikin musulunci tamfar yadda kibiya ke fita daga cikin kwari idan an harba ta. Haka manzon Allah ya bayyana, yace galibin su matasa ne, alamar su kuma zaka ga suna yin kwalkwabo, suna aski gashin kansu ba tare da yin ibada ba. Da haka aski gashin kai gaba ɗaya ba lokacin ibada ba, siffa ce ta 'yan bid'a. Kai haƙuri malam, barke muke ba, barke muke ba. Na ga ya ji jiki da ya sadda kai, kuma gashi ba hula ballantana ya sa ya kasa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin Bukhari. Kun gane ku? Lokacin da mutum ya je aikin haji ko umara, wannan ibada ce ka aske gashin kanka, ana son kai kwalkwabo gaba daya ko kai sai. Manzon Allah addu'a yace, ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya, ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya, ya Allah ka ji kan masu aske kansu. Sannan kuma sai ce da kuma masu saisaya, da kuma masu saisaye din, wannan a aikin haji ko umara kenan. Ha kuma idan kana da wutar larura ta ciwon kai, amo sani ya dame ka aka ciwon kai ya dame ka, wannan yasa har sai ka aske gashin kanka, wannan ba kai laifi ba. Haka kawai ka aske gashin kanka, wannan to bid'a ne. Da haka Shehu Usman bin Fodi yake cewa, asharu fi ra's zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma. Yace gashi aka ado ne, bari shi sunna ne, aske shi ko bid'a ce da kuma mummunan hali. An gane ku? To dan haka sai a kiyaye kenan. To su khawarij suna da zafin addini kwarai da gaske, saboda zafin addinin su ma suka dauka sahabbai a hankali suke tafiya, so kafirta su suka wuce gaba. Ina ganin ana tafiya a hankali da yawa. To saboda wannan zafin addinin nasu, sai yasa a cikin aqidar su mace tana al'ada tana yin sallah, tana jinin al'ada kuma tana azumi. Idan ka tambaye su meye hujjar ku, sai su ce a cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce mai haila kar ta yi sallah. Babu, mun bincika Qur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa. Sai mu ce mun yarda cikin Qur'ani ba mu samu nassi da ya fito ƙarara akan haka ba. Amma ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan. cikin Bukhari da cikin Muslim da cikin ina ne, duk za ku ga dalilai ingantattu tamfar rana lokacin azhar, waɗanda ke nuna mace ba za ta yi sallah ba idan tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin biki. To lokacin sai suka ce ai su wannan hadisan ba su yadda da su ba, saboda mai wannan hadisan sun kawo sabon abin da babu shi cikin Qur'ani. Kaga wannan jahilci ne, ko sai wannan hadisan sun ci karo da ayoyin Al-Qur'ani, duk hadisin da ya ci karo da Al-Qur'ani za mu jefar da shi. Ko sai wannan hadisan sahabban da suka kawo su ababan tuhuma ne a wurin mu yadda da su, dan haka ba za mu karbi hadisin su ba. To wannan shine su waɗannan su ne Al-Qur'aniyun na farko, ɗan tafsirin farko kenan a tarihi, dan su ne farko wanda suka fara yin tawilin, suka fara cewa ba za ba su yadda da komai ba sai Al-Qur'ani. Suka ce aya ɗaya muke da ita cikin Al-Qur'ani da take maganan haila, wa yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidh, abinda kawai aya take ku ne sanci mata in suna cikin jinin al'ada, amma ba ta ce su kuma kasu yi sallah ba. To wannan shine bata da yake samun dukkan mutumin da ya kaucewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yanda za a fahimci Al-Qur'ani daidai wa daidai sai in ka koma wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Kuma shi hadisi gane cewa wannan hadisi ya inganta, wannan bai inganta ba, ba da san rai ake yin wannan ba, ba da san zuciya bane ba. Ka'idoji ne na ilimi da malamai suka gindaya su tun fajarin addinin musulunci. Farkon wanda ya fara yin ishara zuwa ga ka'idoji na ilimin mustalahul hadis shine Imam Shafi'i cikin littafin sa Ar-Risala. Daga baya malamai suka yi ta rubuce-rubuce har ya zuwa yau kan ka'idoji da ake bi wajen karɓar hadisi. Wanda kowane hadisi sai an dora shi kan wannan suke le, in yayi daidai a karba, in bai daidai ba ke karba, ba wai kowai da san rai ne zaka ce wannan da'ifi ne, wannan ba da'ifi bane, wannan ya inganta, wannan bai inganta ba. An gane ku? To wannan Khawarij duk da su sun riga sun wuce da sunan kungiya Khawarij, amma tunanin su da aqidar su kuma nan suna yaduwa cikin al'ummar musulmi, amma da salon yan kalakatu waɗanda suke galibin su gardawa ne wanda suka karanta Qur'ani kadai, ba su karanta ilimi ba, za su dauka babu wani hujja a duniya sai Qur'ani, ba ruwansu da hadisi. Imma kuma irin yan bokon da suka tasirantu da rubutar Rashar Khalifa, wannan kasar Misra da yaje ya rayu a Amurka, yana da rubutar da yake yadawa, kuma galibin yan boko waɗanda suke son addini amma ba su yi karatun addinin ba, su kan dauki irin wannan tunanin, su ware daban, suna yin wata irin sallar su daban, suna yin juma'a su daban, duk suna ganin sauran musulmai kafirai ne. Akwai irin farfashin su a nan Maiduguri, akwai su a Kaduna, akwai su a abin nan a Kano. Allah da tsare mu. Da haka dai wannan tunani na cewa mutum Qur'ani kadai zai rike baron shi da hadisan manzon Allah kuskure ne, kuma yana kai mutum zuwa ga ramin halaka. Wannan kuma shine khawarijanci. Ar-rabi'a na hudu, yana daga cikin alamomin su waɗannan khawarij. Kaga ko mace tana cikin al'ada za ta yi sallah. Yana daga cikin alamomin su kuma inkarin ceto. Yana daga cikin alamomin su kuma inkarin dukkan ashratus sa'a da Annabi ya ambata, alamomin tashin kiyama. Kamar saukowar Annabi Isa, kamar bayyanan Mahdi, kamar kaza 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 kaza, duk waɗannan alamomin sun yi inkarin su. Yana daga cikin alamomin su inkarin azabar kabari, dan suna ganin duk wannan ya saba wa hankali. An gane ku? Su na farkon al-aqlaniyun ne suna kafa hujja ne da hankali su kyale shari'a. To rubuce-rubucen su sun yaɗu cikin abubuwa da dama a zamanin musulunci da yake, to an yi ta samun rubuce-rubucen su gwargwadon yadda gwamnati take goyon bayan su ko rashin goyon bayan su. Akwai gwamnatocin da aka kafa na musulunci waɗansu suna goyon bayan 'yan bid'a, don haka sai su taimaka wannan tunani na bid'a ya yaɗu. Akwai wanda ba sa goyon bayan sai su rushe wannan kuma ya wuce, haka aka yi ta ya har zuwa yau. To shi yasa kuma kasancewar musulmai suna takutsar da juna, dole akwai barbarar tunani, wannan yawa wannan tunani ya tallata wannan tunaninsa, ko ta hanyar rubuce-rubuce ko ta hanya daban. Shi yasa sai ga mutum ahlus sunna ne amma yana da'awa zuwa ga irin wannan da'awar ba tare da ya sani ba. An gane ku? Khawarij komai suna daukar shi da zafi, babu wani abu da ake tafiya da shi a hankali a cikin tunaninsu. To kuma Annabi ke cewa shi wannan hankali, shi wannan addini, addini ne matin mai matukar karfi. Fa'awghilu fihi birifq, ko bi a hankali cikinsa. Yace dukkan wanda ya dauke shi da tsanani, to sai addinin ya gagare shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kuma yake tajaddadawa sahabbansa da yake turawa kira wani wuri, yake cewa yassiru wala tu'assir, innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin, ko kuma muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisansa. Duk yana dan kar mutun ya abin da dinsu, dan shi sai dan wuri guda biyu yake bukata dan adam. Wuri na farko sakaci, idan ya samu kai rago ne to sai ya bude maka kofar sakaci, kai ta sakaci da addini. Wuri na biyu kuma wuce gona da iri, in ya samu kai mai himma ne to sai buɗe ma kofofi na wuce gona da iri, sai ka wuce inda ake bukata ka tsaya. Shi yasa suke cewa wala taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid kila tarafi qasd al-umuri zamim. Kada ka zulfafa cikin al'amari kuma kar ka ragwance, kai dai ka tsaya tsakatsaki, haka ake bukata. Abu na hudu, anna al-mustahaba allati ta'rifu qadra 'adati haydiha tahsabuha ko tahsubuha, na'am tahsubuha, wato ita mai istihaba wadda take gane kwanakin al'adarta, to za ta kirga wannan kwanakin na jinin al'ada, thumma tattaslu ba'dan qira'iha, da zaran kwanakin sun wuce sai ta yi wanka, litaquma ayyama tuhriha bil ibadat, domin a cikin kwanakin da suka rage ko da jini na zuwa tunda na istihaba ne, za ta ci gaba da yin ibadojinta. Allati tatajannabu hal ha'ib, irin ibadojin da da lokacin take al'ada take nisanta su. Kun gane ko? Wato mai istihaba kullum hukuncin da zaka bata shine, da can kafin ki fara wannan jini na dindindin, kwanaki nawa kika saba yin al'ada? Tace kwana biyar. Ce to kowane wata da kin zo kwana biyar din da kika saba yi da sun wuce shikenan. Sauran kwanaki ko da jini bai wuce ba sai ki yan wanka sai ki ci gaba da sallaki. Illa iyaka duk lokacin da kika zo zaki sallah sai ki kunzugun ki toshe kofar da jinin ke fitowa dan kare bata jiki kina sallah. Kamar yadda waɗansu hadisin na gaba za su yi bayani. Na biyar, annad dama najisun yajibu ghasluhu, yace mun fahimta a cikin wannan hadisi jini najasa ne, ya wajaba a wanke shi. A ina muka fahimci wannan cikin hadisi? Da annabi yace faghsili anki dama, ki wanke jini ga barin jikinki, wannan ya nuna jini najasa ne. To sai dai faɗin sa cewa jini najasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba, wato akwai nau'i na kusuri a ciki, saboda ba dukkan jini ne ke zama najasa ba. Jinin haila najasa ne, jinin istihaba ma najasa ne, haka jini na nifas na biki shi ma najasa ne. Kun fahimta da kyau? Amma jini na dabbar da ya halatta a ciki, kamar rago, kamar shanu, kamar awaki, kamar kaji, wannan jinin su ba najasa bane ba. Haka jini da yake fitowa daga jikinka kai dan adam sakamakon jin ciwo, ka ji rauni, jini ya fita daga jikinka har ya bata tufafinka ko ya shiga a wani wuri na jikinka, wannan duk ba najasa bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Duk maganar da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini najasa ne, jinin dan adam lokacin da ya fito daga jikinsa din nan, to wannan ba magana ce ingantacciya ba. Ingantacciyar magana shine jini ba najasa bane ba, in dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa, sawa'un raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya kombiyu, jinin na fitowa kila tare da wari da ruwan kurji, duk ba najasa bane ba wannan a shari'a musulunci. Zaka wanke shi a jikinka kawai dan kasancewa saddatti, amma ba dan ya zama najasa ba. An fahimci wannan da kyau? Dalili akan haka, sahabbai sun tafi wani yaki ko wata tafiya cikin dare, sun sauka a masauki, sai suka kyale wani, suka ce kai gadin mu yi barci, idan an jima kuma za mu tashi kai ma ka yi ɗan ɗana barci. Yana cikin barci abokanan adawa suka zo, a baya yana kai tsaye yana gadi abokanan adawa suka zo, lokacin suka zo ya tashi yana kiyamul layli, yana cikin sallah, aka harbe shi da kibiya a nan gurin, ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah, aka sake harbo ta daga nan ya cire ta ya ci gaba da sallah, jini ko ina. Da ya gama ba an da yake sallar ka ba kai ba. Inda suna da fahimtar cewa jini din nan najasa ne, zai yi najasa ta bata jikinsa kuma ya ci gaba da sallah haka? To kaga wannan dalili ne mai karfi. Ya so nawa sahabbai ke jin raunuka a wajen yaki, su zo gida su yi diya, jini na zuba jikinsu, su je masallaci su yi sallah, annabi bai taba cewa sallar ku ba ta yi ba? Abdullahi dan Mas'ud ranan wata idi ya zo ya kama raƙumansa ya yanka da dabbobi, ya gama jikinsa duk da jini, aka ce kada ka mutu salati, kada ka mutu salati lokacin azhar, kawai sai ya shiga haka bai wanke jinin ba cikin sallah haka. Sallar sa ta yi ko ba ta yi ba? Abdullahi dan Mas'ud ba. Abdullahi dan Mas'ud cikin sabiqun al-awwalun. Abu na shida, annahu la yajibu ala al-mustahabati takraru al-ghusli li kulli dukhuli waqti salatin, ba wajibi bane ga mai istihaba ta ce za ta maimaita wanka a kowane lokacin sallah. Wato ita mai istihaba wanda jini yake zuwa mata dindindin, dangane da lokacin sallah idan yayi yaya za ta yi, akwai al'amura guda biyu da hadisin annabi ya nuna za ta yi. akwai kuma na uku da waɗansu malamai suka fahimta ƙarƙashin hadisin ɗaya daga cikin matan annabi kamar yadda za mu gani nan gaba. Al'amurra guda biyu da za ta yi, amma duk lokacin sallah ta yi alwala, ko da an yi azhar da ita, ta yi alwala ta yi azhar, la'asar ta yi, tana da tabbas ɗin wani abu bai faru ba daga cikin al'amuran da ke warware alwala, illa asar ɗin ta yi sai ta sake maimaita alwala. Haka in magariba ta yi, haka in isha'i ta yi. Wannan shi ne hukuncinta, kowace sallah sai ta yi alwala. Shi yasa waɗansu malaman idan suka zo babin nawaqidul wudu'i sai su kawo damul istihadat, shi ma yana warware mai alwala. Wai istihada shi kenan, in dai ta gama sallah yanzu, to wata sallah idan ta zo sai ta sake alwala. Kun gane wannan? To wannan shi ne hukuncin da zaka bai wa matar da take istihada. Kullum abin da zaki lokacin sallah dai, ki tabbatar kin je, in kin gama wata bukata ki ta tilas kin yi, to ki sa wani abin da zaki tare jinin yake hana ki fitowa. Abin da dai matar suka saba suna amfani da shi. Kenan ki alwala ki sallar ki, illa asar ta yi haka, in magarba ta yi haka. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu shi ne, idan azhar ta yi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai la'asar ta zo, sai ta yi wanka, irin wankan da ake na jinin al'ada, sai dai niyyarsa nan gurin wankan istihaba ne kawai. Idan ta yi wankan sai ta sallace azhar da la'asar din a haɗe. Idan magariba ta yi ba za ta sallace ta ba, sai ta bari sai isha'i ta shigo sai ta haɗa su, kuma sai ta yi wanka ta haɗa su ta sallace su lokaci guda. Idan asuba ta yi ta yi, kaga ya zama kenan kullum sau nawa za ta yi wanka? Sau uku. Dan za ta hada azhar da asar, ta hada magariba da isha'i. Ku riga kun san dai tariqatul jam'i, ba wai ta sallace su gaba daya, ta sallace wannan ta yi sallama ta saki ta yi ta sallace wannan. Sai annabi ya ce inda za ta yi wannan to shi ne ku so ta yi. Inda za ta yi wannan haza ajabul amrai amrai da ilayya, kamar yadda hadisi za mu gani nan gaba, ina kyautar san kila zai kawo hadisi. Waɗannan ababe guda biyu duk tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar mai istihada za ta yi. Abu na uku da malamai suka fahimta karkashin hadisin Ummu Habiba kamar da zai zo nan gaba, shi ne cewa kowace sallah ta yi mata wanka. Idan zuwa azhar ta yi wanka ta yi sallah, idan zuwa la'asar haka, magariba, isha'i, asubahi haka. To wannan ba nassi ne daga bakin annabi ba, don haka waɗansu malaman ba sa ɗaukansa, sai suke fahimtar cewa wannan fahimtar Ummu Habiba ce, ijtihadin ta ne. To shi yana cikin masu wannan ra'ayin, don haka sai ce annahu la yajibu 'alal mustahabati, ba wajibi ba ne ga mai istihada takrarul ghusl li kulli dukhuli waqti salati, maimaita wanka lokacin da lokacin sallah ya shigo. Na bakwai, zakara ibn daqiq al-eid anna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqsili anki dam wa salli. Ibn daqiq al-eid yace karshen hadisin nan da muka karanta yanzu, annabi yace faqsili anki dam, ki wanke jini gabanin jikinki, wa salli, ki sallah. Mushkilun fi zahir, wato zamu ga ya dan rikitas, li'annahu lam yuzkur al-ghusla, dan bai ambaci wankan janaba ba, ya ambaci ta wanke jini kawai. Wala budda fihi ba'da inqida'i ayyam al-hayd min al-ghusli, lalle ne ko idan aka ce kwanakin nan na al'ada sun wuce to sai ta yawan kasan ta yi sallah din. Wal jawabu sahih, yace amsa ingantacciya da ya kamata a fada game da nan, anna hadhihi riwaya wa illam yuzkar fiha al-ghuslu, ita wannan riwaya da muka karanta yanzu duk da ba ambaci wanka cikin ta ba, fa hiya mutadamminatun lahu, lalle ta kunshi wannan wanka din. Li wurudihi fi riwayatil ukhra as-sahiha, dan kasancewar wanka din an ambace shi a wata riwaya daban kuma ingantacciya, allati kala fiha, wanda annabi ya faɗa cikin ta yace wa tasili, ai a riwayar farko ba ya faɗi wannan kafin mu zo fi riwayatin, yace walakin da is-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ghtasili, ya ambace wanka din kenan. Al-hadith al-arba'un, hadisi na 40 a cikin wannan littafi, kuma na biyu a wannan babi. An Aisha ta radiyallahu anha, an karbo hadisi daga Aisha, Allah shi kare da gare ta, anna Ummu Habiba istuhidat sab'a sirin, Ummu Habiba ta gamu da larura na jinin istihada har tsawon shekaru bakwai. Fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbata gare shi an zalik, game da haka. Fa amaraha an taktasila, sai annabi ya umarci ta ta yi wanka. Fa kanat tagtasilu likulli salatin, ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah. Maganarsa cewa fa amaraha an taktasila, sai ya umarce ta ta yi wanka. Me yake nufi? Kwanakin da kika saba al'ada da sun shuɗe ki yi wanka sai ki ci gaba da sallolinki. To sai da wannan ta riga ta gama jinin al'ada ya wuce kenan, ko sauran ya zama istihada ko? To fa kanat taghtasilu, ita kuma sai ta kasance tana yi wanka li kulli salatin, ga kowane lokacin sallah daga cikin salloli biyar din nan. An gane ku? To wannan me yake nuna mana? Cewa dai wannan hadisi da wancan wanda ya wuce kusan ma'anarsu a zahiri take, abinda ka fahimta a can shine kuma abinda wannan ke tabbatarwa. Ƙarin bayani a cikin wannan shine kasancewar za ta yi wanka ga kowane a lokacin sallah. To shine malati ikhtilaful ulama, ikhtalafal ulama fi ghusl almustahabati likulli salatin hal yajibu aw la. Malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wankan mai istihada a lokacin kowace sallah, wajibi ne ko ba wajibi bane. Fa zahaba ba'dhum ila wujubihi, wani sashi na malamai suka ce tilas ne, amalan bi ahadith waradat bi zalika fi ba'd as-sunan, dan saboda wani hadisi da suka zo a cikin sunan da suke tabbatar da haka. Wa zahaba al-jumhur min as-salafi, da yawa daga cikin malamai cikin salaf magabata, wa minhum Ali, daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib wa Ibn Abbas wa Aisha, wannan duk cikin sahabbai ne, wal khalaf, da malaman da suka biyo baya, wa minhum al-a'imma, daga cikin su akwai waɗannan jagororin al'umma, Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad ila adami wujubihi. Mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suka ce ba tilas bane ba, mustadillina bil bara'ati al-asliya, suna kafa hujja da cewa asalin wankan ba a cewa wajibi ne sai in akwai dalili, amma in ba dalili ba za a tilasta mace ta yi ba. Wa huwa anna al-asl adam al-wujub, abinda ake nufi da al-bara'at al-asliya din kenan, al-asl adam al-wujub, asali abun ba wajibi bane ba, dan haka ba a iya tabbatar da wajibin sai an samu hadisi. Wa ajabu an ahadith al-amr bil-ghusl, duk hadisan da suka zo suka yi umarni da wanka, malaman nan sun bada ansa game da wannan hadisi da cewa annahu laysa fiha shay'un sabit, su aulin su ba abin da ya inganta cikin waɗannan hadisai, amma akwai malaman da suka inganta wannan hadisi. Kuma yana kyauta sai shine mazhabin Imam Shafi'i, cewa mai istihada za ta iya wanka ga kowace sallah. To wannan dai al'amura guda uku shine abin da aka bayar da zabi, biyu malamai duk sun amince, daya aka samu sabani tsakanin jumhur da kuma sauran malaman da basu abin nan ba. Kun gane da kyau? Wa ghuslu ummi habibati li kulli salatin, wankan da ummu habiba ta rinka yi ga kowane sallah lokacin da take cikin kwanakin istihada, inma huwa min indiha, wannan ijtihadin ta ne, laysa amran min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba umarnin annabi bane, bala ha gare ta fi kulli salatin, cewa kowace sallah ta yi mata wanka. Wa innama amaraha bil ghusli faqat, annabi ya umarce ta da wanka ne kadai, wato na isnawa haila kenan, kama huwa fi riwayati thabita, kamar yadda yake cikin riwayoyi tabbatattu. Wa zakara rabbuna da take lai annahu laysa fi sahihaini wala ahadihima annahu amaraha bil iktisal li kulli salatin. Ibn Daqiq al-Aidi yace cikin Bukhari da Muslim, ko cikin Bukhari kadai ko Muslim kadai, babu inda annabi ya umarce ta cewa ki yi wanka a kowace sallah. Kasancewar babu cikin Bukhari, in ya zo a cikin sunan, ai magana ta riga ta kare. Abinda ake magana da hadisi shine ya inganta, idza sahal hadisu fa huwa mazhabi. To kaga anan gurin inda waɗanda suka ce ai wankan suna nan, su ma suna da ansar da za su bayar. Amma shi wannan malamin yana tare da waɗanda suka ce ba lalle bane ba, dan haka kawai ya kawo wancan dalilin, ya kyale, yana ganin wannan dalilin ya riga ya gamsu ba tsayana. Amma za su iya cewa to shikenan, tunda kun ce annabi bai umarce ta ta yi ba, amma ga shi ya tabbata ta hanyar riwayat da kuma kunya da ita tana yi, inda kuskure ne kuma da an sanar da annabi ya hana ta. Haka ne ko ba to? Da an yi wahayi ga annabi ya hana ta. Kuma waɗancan hadisai gaskiya akwai magana a kansu, da akwai hadisan da suka nuna da annabi ya ce a yi. To Allah ya kawo sabanin dangane da inganci ko rashin inganci. Ina nesa da littattafai na yanzu ballantana in samu damar komawa gare su, don haka abin da ke cikin nan kawai ke karantawa. An fahimci wannan ma yi wa khazu min alhadis, ya ce abin da za mu iya fahimta cikin hadisin, wujubul ghusli alal mustahadati inda intihai iddati ayyami haidhiha, tilas ne mai istihada ta yi wanka lokacin da kwanakin al'ada suka wuce mata, sai ta yi wanka na al'ada kenan, sauran kuma ga abin da za ta yi. Alhadithul hadi wal arba'un, hadisi na 41. An Aisha radiyallahu anha qalat, kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min ina'in wahid kilana junubun, fa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id, وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. عائشة تكيتيوا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسنتي إنا ينوانكا نيد منزان الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد دبوكي تتايا كوكوليا تايا إناء كما يدبك فداتون مرنن shine duk abin da ake zuba ruwa a ciki dan ayi amfani da shi, bokiti ne, roba ce, ko ma me zai ansa sunan ina, matakan ruwa na amfani musamman wanka. Ita da Annabi suna yin amfani da wannan guda dai, kila na junubun tace kowanne ɗaya daga cikin mu yana cikin janaba, wa na suna wankan janaba kenan. Fa kana ya amurni fa attaziru, Annabi ya kasance yakan umarce ni fa attaziru sai in sanya izari, izar shine dukkan zanin da zaka daura a kogonka. Yakan umarce ni sai in daura zani fa yubashiruni, ba wai lokacin wankan ba, wannan wata jumla ce daban fa, fa yubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'id arhali ina cikin kwanakin haila. Abin nufi duk da an ce idan kana haila ba za ka kusanci matarka ba, kusantar da aka hana ka ita ce kusanta ta nufin ka sadu da ita, amma ta hanyar ku zauna kan shimfiɗa ɗaya, ku kwanta kan shimfiɗa ɗaya, ku rufa da mayafi ɗaya, ka taba jikinta, ta taba jikinka, duk wannan babu laifi. An gane ku? Tace kawai abinda Annabi yake idan ina cikin haila, yaso ya zauna tare da ni, ko ya kwanta tare da ni wajen kwanciyar barci, sai ya sa in daura zani, ta yadda zan rufe abinda ke tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi kenan ko? Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da ita a haka, ya amfana da dukkan bangarorin jikinta a matsayinsa na mijinta. Saduwa ce kawai babu, amma wannan ya halatta ko da ana cikin kwanakin al'ada. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, annabi ya kasance yana fito min da kansa, wa huwa mu'takifun alhali yana cikin itikafi a masallaci, fa aghsiluhu sai in wanke masa kai, wa ana ha'id ni ina cikin kwanakin haila a lokacin. Me ke faruwa? Ga gidan Aisha ga masallaci, akwai kofa wadda da annabi ya bude kawai daga dakin Aisha sai shiga masallaci, ko daga masallaci shiga dakin Aisha, sai ya ji kamar kansa ya dame shi ko zafi ko wani abu, yana son ya dan wanke kansa, sai ya wa Aisha magana, yana daga cikin masallaci, ba zai fita ya je can wurinta ba, sai ya mata magana, sai ta ɗauko wani bokiti ko wani roba da ruwa a ciki, sai Annabi ya miƙa kansa haka, ta rinka sa masa ruwa, ta wanke masa kansa, ta jiƙa masa kansa, ya ji daɗi, ta taje masa kansa, alhalin tana cikin kwanakin al'ada, shi jikinsa na cikin masallaci, ita kuma ɓangaren jikinta yana ina? Yana ɗakinta. Ma yi wa kazu min alhadis, irin abinda za mu iya koya cikin wannan hadisi na hukunce-hukunce. Na farko, jawazu iktisali aljunubaini min ina'in wahid, halaccin masu janaba su biyu su yi wanka da bokiti ɗaya, ma'ana suna amfani da shi su biyu tsakanin miji da mata, ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne, ba ya halatta ku shiga wanka kai da matarka. Na biyu, jawazu mubasharatil ha'id fi ma dunal fard, halaccin mutum ya shafi jikin mace fi ma dunal farji, a inda ba farajinta ba, wato saduwa da ita ne ba zai ba, amma ko ina a jikinta dan ya shafi jikinta lokacin da take cikin kwanakin al'ada a matsayinta na matarsa, wannan babu laifi. Wa anna badanaha tahir, kuma mun fahimta cikin wannan hadisi ashe jikin ita mace din mai tsarki ne duk da tana kwanakin al'ada, domin da jikinta ba tsarki za ta taba annabi? Ba za ta taba annabi, tunda lokacin shi yana itikafi a masallaci. Lam tahulla fihi najasatun, najasa ba ta nasuwa cikin jikinta ta bita, bi haidiha wai kawai dan tana haila. Na uku, istihbab libusiha al-izar waqt al-mubashara, wato mustahabbancin cewa idan mace kina cikin kwanakin al'ada, mijinki yaso yayi wasa da ke, to zaki sanya dan tofi ko ki sanya skirt ko ki sanya zani da zaki daura a jikinki, wannan mustahabbi ne waqt al-mubashara, lokacin da mutum zai rungumi matarsa yayin wasa da ita tana cikin kwanakin al'ada, mustahabbi ne ba tilas bane ba. Saboda me yake mustahabbi? Akwai hadisin da Annabi yake cewa isna'u kulli shay'in illa nikah, duk abin da kaga dama kai da matarka in banda saduwa. To kaga nan gurin bai iyakancewa ba, ko daga guyuwa zuwa cibiya din bai iyakance maka, abinda kai bai haramta maka ba, abinda ya haramta maka guda ɗaya shine saduwa da iyalinka. Wai meye hikimar Annabi yayi wannan? Wato kullun waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba, ko abokanan adawar da suke so su zargi addinin musulunci, sai su kalaci wani abu guda ɗaya sai su munana wa musulunci da shi, to kaga ma annabin nasu kenan, gashi yana wasa da mace yarinya ƴar ƙarama. Abokin adawa musulunci zai iya faɗa haka, sun rubuta irin wannan, sai ka ganshi mace tana cikin kwanakin al'ada ma an hana shi ma, amma wai duk da haka sai ya wasa da ita sai ya rungume ta. To wanda bai san musulunci ba sai irin wannan magana ta ruɗe shi, in yana son ya kare musulunci, yana son musuluncin amma bai fahimci shi ba ta fuskar karatu, sai ya ga cewa to irin wannan hadisan ba gaskiya bane, ya kare ta su dan a huta dan kar turawa su damu, ko ba haka ba? Amma wanda ya fahimci addinin musulunci ya san wannan abin da annabi yayi ba wai kawai yayi bane dan shi morir kansa, yayi ne dan ya ba mu lasisi mu, tunda duk abin da ya shar'antawa ne ba wai shi ne ya zaku da ƴa mace ba, ta yadda kwanakin al'ada ma sun masa tsawo ya kasa jurewa har yake wasa da ita, yayi ne dan ya shar'anta mana mu. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai gadan ba sai jure ba, yoyewa matansa ta waye gaba ɗaya ma wata ɗaya ya yi musu yaji, me ya faru? Ballantana wannan tana al'ada ba ga wacce tana nan ba ta yi, kuma kai aka wajabta rabon kwana, amma nawa ba wajabta turji man ta sha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghayta mimman azalta fala junaha alayk zalika adna an taqarra a'yunuhunna zuwa karshen aya. Ubangiji ta'ala ce wanda kaga dama ka kira wuta, wanda kaga dama ka kyale ta, rabon kwana ba tilal bane kan annabi. In ya zaba ya ce a nan ɗakin zai zauna dindindin shikenan an zauna, in ya ce a'a a nan zan zauna shikenan an zauna haka. Lokacin da Aisha take rigima kan wannan da aya ta sauka ta faɗi wannan ta ce lalle ubangiji ma kawai abinda kake so shi yake faɗa maka. Sai duk abinda kake so kawai sai ubangiji saukar da nasu ya halatta maka. Sallallahu alaihi wa sallam. Tare da haka annabi na son yayi adal, tare da haka annabi na son yayi adal fi sallallahu alaihi wa sallam. To kaga ake maganar cewa wai sha'awa ce ta saye wannan, ba haka wani ba, yayi ne dai shar'anta. Abu na biyu wanda shi yafi wannan fitowa fili shine asalin su a aqidar yahudanci, idan mutum na cikin kwanakin al'ada ba a cin abinci da ita, ba a shan ruwa da ita, ba a zama shimfiɗa da ita, kai gida ɗaya ma waɗansu ba sa zama da ita, da ta fara al'ada sai a kore ta tafi gida sai ya yanke ta dawo. To annabi ya zo da addinin da zai saba wa yahudanci, sai ya kai matuƙa wajen mu'amala da ita don ya rushe tsanar da yahudawa suke wa mata lokacin suna, don ya nuna addininsa akwai sadaɗawa, akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin mace da miji, ba addinin yahudanci bane wanda duk wata sai an kore ki gidanku. Tsawon kwanakin al'adar ki shine tsawon kwanakin da miji zai kore ki gidanku, ki je sai kin kare ki dawo. To annabi duk yana wannan don ya nuna mana yadda zamu rayu da mata, don ya nuna mana yadda zamu rayu da iyalanmu, don ya nuna mata su ko masu kima ne a cikin addinin musulunci. In ba haka ba ai ta yarinya ta haka, tare da haka amma annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam, don ya shar'anta. Ruwa zai sha wani lokaci, idan Aisha ta sha sai ya karba kuma daidai inda ta sa bakinta sai ya sa bakinsa a wajen. Duk wannan tatayiban li khatiriha, da ita ta ji cewa kai lallai mijina fa ba dama ce ni a wajensa sallallahu alaihi wasallam, kuma kai ma dan karka gama wani dan karaman fir'auna a gida, haka ake yi. Haka ake yi, karka zama ka zahafa da yawa, kashi za ta guguwa annabi karɓan kashin ba tsoka a jiki, shi ma ya sa bakinsa a wajen ya guguwa wannan kashin. Duk wannan dan nuna kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa, amma ya kasance kai ba mamma kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka, ai kai ma ka san baka kyauta ba. A san waɗansu zahiri suke ba a fira da mace, ba a tattauna da ita, sai dai kawai in bukatar su ta tashi ta gaishe, in ko baya da bukata da ita shikenan. Wai gida in mutum zai shiga wai gani yake wai faduwa ne ya sallama, ai shi mai gida ne, baya sallama sai dai ya gyara murya. Wai dan me zai sallama? Wannan bai dace ba ko alama. Koyarwar addinin musulunci, Allah cewa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna tare da su tare da kyautatawa, ku mu'amalanci iyalanku tare da kyautatawa, in ma kun ga wani abin da ya baku haushi tattare da su, to mai yiwa ko iya kin abu a zuciya, amma kuma Allah ya sanya alheri wanda ku ba ku sani ba a boye, ma'ana abinda kuka kidan sai ku yi hakuri, ku lallashi zuciyarku, yadda kai kake kin wani abu tattare da ita, ita ma tana kin wani abu tattare da kai, sai kai hakuri ta jure. Kai me yasa ba za ka yi hakuri ka jure ba? Amma mu inda ba mu adalci, duk haƙƙinmu muna buƙatan a cika mana tip, amma ba mu san mu bayar da wancan kuma tip. Yanzu ko saurayi ka samu wanda ba taɓa yin aure ba, yana zuwa masallaci yana kiyamul laili, Allah ya arzuta shi da abin al, ya me kake ce? Ai ina son mai addini mai kiyamul laili mai kaza mai kaza mai kaza. Sai ya tara dukkan suffofi wajen guda goma ko sha ɗaya, sai ya zube yace ki ka'ida sun kina. Ita ce matar da zai aura, ta yi boko, ta yi islamiya, ta haddace ko izu goma, ta haddace suratul baqara, tana salatul duha, tana wane ne, duk ya har haɗa ya aji. To a dawo gefe guda, kai ma in ta ce ni ma bana so sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza, kai ka samu baka cika sharuɗan ta ba, ko ba haka ba? Kai kana so sai ta cika sharuɗa, to kai ka cika sharuɗan ta? Baka cika sharuɗan ta ba. Da ta samu wani bangare mai muhimmanci sai ta hakura da sauran, kai ma idan ka samu bangare mai muhimmanci sai kai me, sai ta hakura da sauran. Amma in ka ce dukkan sharuɗan ka sai ka cika, sai sun cika game da mace, to ba za ka yi aure ba. Nema abin da ya fi muhimmanci, in ya samu sauran ka lallashi kanka garin ka ba ka wanka hakuri. Annabi yake cewa kada mummune ya ki mummuna, in ta ba shi haushi sakamakon wata ɗabi'arta, to so nawa ta faranta masa da waɗansu ɗabi'un. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in ta musguna ma nan bangaren, tuna wani bangaren ai ta sa ka dariya, wani bangaren ai ta faranta maka, wani bangaren ta mai da kai kamar wani sarki a gidanka, to wancan bangaren na kyautatawa sai yayi belin wannan bangare na munanawa. Amma ka ce kai 100% ka ce maka laifi, ka ce maka ba daidai ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Tunda dai aka halitte ta daga kashin haƙarƙari, to dole ka same ta a karkace. Annabi ce daga kashin haƙarƙari aka halitte ta, jikin ɗan adam gaba ɗaya babu inda ya fi lankwasa irin kashin haƙarƙari. Yace duk wanda yake son ya yi amfani da shi, ya yi amfani da shi a lankwashensa, in ya ce sai ya miƙar da shi to zai karye. To haka mace take, hiya dhila'u al-awja'u lasta tuqimuha ala inna taqwima adh-dhulu'i inkisaruha atajma'u dha'fan wa iktidaran 'ala al-fata alaysa ajiban dha'fuha wa iktidaruha. Allah ne fice ita mai rauni ce, kai kuma kana son sai ta yi karfi? Mai rauni ta fuskar tunani, mai rauni ta fuskar jiki, mai rauni ta kowane bangare, kai kuma so kake ta zama mai karfi ta kowane bangare? Jikinsa ba a tsammanin za ta diga a cikin masallaci, amma da mai haila da mai jinin biki kuwa an hana su diga ne don jin tsoron mai kar jinin ya diga a cikin masallaci, ya zanto sun sanya mai kenan najasa a cikin masallaci, tunda su jinin na tare da su a lokacin. Kun gane wannan? Wadda yawanci haka waɗansu malaman suka faɗa. Amma zan ce mafi inganci shine, na farko dai mai janaba da ya shiga masallaci bai laifi ba, da ya shiga masallaci bai laifi ba, sawa'un ya shiga ya wuce ne ko meye dai bai laifi ba. Dan da mai janaba da kafiri wanne ne yafi muni? Kafiri. Lokacin da aka kawo Tumama ibn Uthal, wani shugaban kafirai ne, da Annabi ya tura masa dan aike da sakon musulunci, ya kama dan aiken ya kashe, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk inda aka ganshi a kawo mun shi hayyan aw mayyitan. Sai sahabbai suka ci karo da shi, ya dauko a yarinsa da mutanansa za su tafi aikin haji irin da sanin larabawan jahiliya da suke, sai suka zargo shi cikin fursunonin yaki suka kawo Annabi. Da aka kawo shi sai Annabi ya ce a daure shi a cikin masallaci. Aka zo da shi cikin masallaci, aka daure shi jikin gwafa ko fila daga cikin filas din masallaci, aka daure shi a ciki. Annabi ya zo sami shi ya ce su mama menene ra'ayinka, me za ka ce yanzu? Ga abin da kai mana, ga abin da kai mana. Ya ce ah, to me zan ce Annabin Allah, in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi, don ni ma na yi kisa. In ko ka ce ka yafe mun, to ai dama ba sahabban kai ba farau ba ne, ka saba yafe wa mutane. Sai Annabi ya yi murmushi sai ya tafi kyale. Annabi da kansa daga gidansa ya ce a ɗauko abinci a kawo masa. Aka ɗauko abinci a kawo masa, kwanansa uku a ɗaura a masallaci. Kafiri ne. To mai zanaba fa yanzu nan daure wannan a cikin masallaci kwana uku, ka ce a masallacin Annabi sai ka ce mai zanaba ba zai shiga masallaci ba. Ma'ana hatta hadha al-kafir fi hal kufrihi ahsanu hala min al-junub, hal yakunu zalik? Abada la yakunu zalik. To me zai faru kenan? Bayan kwana uku sai manzo Allah ya ce a cikin shi tafiyarsa, yace an yafe ma sai ka an yi tafiyarka. Abin ya daure masa kai masuka, ya fita bayan garin Madina, yaga kai irin wannan karamci sai ya zo kawai ya kalma shahada sai shiga musulunci. To mahallu shahid dai gashi dai kafiri ne kuma an daure shi cikin masallaci a gaba abin nan ba. Sannan wahud da najran waɗansu kirista da suka zo daga kasar najran su gana da annabi, annabi ya karbe su cikin masallacinsa wanda sanadiyar zuwansa ne da tambayoyin da suka yi da muqabala da suka yi da annabi galibin ayoyin suratu ali imran suka sauka har zuwa inda Allah ke cewa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجع اللعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. تكاغا كينان دم ما يجنب عيسى كما صلى الله عليه وسلم بنانا لهذا القول كما إذن تنبوين نمتا نكي ينزو بوم إيه جارا لن تركي با سيموك نيمو ونكاتر يجو كما صلى الله عليه وسلم يجارا يليسي يليسي با بوم إيه لتي ومودا مكلاوشي زوي جينا مسلا شي كوي زوي جارا مسلا شي باوانا ليسي دكاية شريعة مسلمين. An fahimci wannan da kyau? Illa iyaka ita mai haila da mai jinin biki ya kamata su yi kunzugun ma'ana su sanya wani abin da zai hana jinin al'ada din fita. Wannan shine zance mafi inganci. Amma mu ce haramun ne kaulan wahidan haka? Wannan dalilin na wannan hadisin kadai ba zai nuna haka ba. Tunda da shigowa sai annabi ya hana sai mu ce haka. Amma idan ta tsaya daga waje ta ce mi ko kanta. Kuma ta iya wasu ya tsaya daga cike ce ga kai na kyauke mu. Amma dai ba hana sai ba laysa nassan bit tahrim. Wa inma yultamas ko yutalammas minhu. ko yushammu min ra'ihat at-tahrim lakinnahu laysa nassan fi zalik. Abu ne shida ibahatu mubasharatiha al-ashiya'a ratbatan aw yabisatan. Ita mai jinin haila tana cikin kwanakin haila ya halatta ta taba abubuwa, waɗannan abubuwa da za ta taba ko danyu ne wanda yake mai lema jikinsa ko kuma busasshe, duk in ta taba dai ba ta fata ciwa, za ta iya dafa maka abinci, za ta iya maka girki, za ta iya maka komai tana cikin wannan kwanakin. An gane ko? Tunda gashi wannan ta taba jikin annabi kuma amma gashi na itikafi kuma ba nuna akwai laifi ba. Wa min zalika ghasulu sha'ri wa tarjiluhu, daga cikin abin da za ta iya wa mutum, za ta iya wanke ma gashin kanka, za ta iya taje ma gashin kanka kuma. Na bakwai annal mutakifa idza akhraja rasahu min almasjid la yu'addu kharijan minhu, mai itikafi idan ya miko kansa waje ko ta window ko ta kofar masallaci to ba a kirga cewa ya fito daga cikin masallaci, har yanzu yana ciki kenan tunda jikinsa yana ciki. An gane ku? Wa yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha, banda kai duk abin da ya fito da shi waje ma ba a kirga shi ya fito, matakar dai sauran jikinsa na cikin masallaci, kamar ya miko hannunsa waje har yanzu yana cikin masallaci bai fito ba, ko ya miƙa kafarsa waje, duk wannan daidai yake da kai. Wa yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha idza lam yakhruj jami'u, ko idza lam yukhrij jami'a badanihi, idan bai fitar da dukkan jikinsa ba. Al-hadithu ath-thani wal 40, hadisi na 42, an Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عائشة تتي من ذا الله يكسن تي يتكئ ينا كشن جداوة في حجري أكن تنيوينا وأنا حائض الحالي إنا كشن هيلة فيقرأ القرآن ينك كرتن القرآن. النبي أنت يدك هكا أجكنت ينا كرتن قرآن صلى الله عليه وسلم. ما ليتي دنقل دي حجري كوكا يتي الحجر كو الحجر duka lugabi ne a larabci akwai shi. Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za a fahimta cikin wannan hadisi, na farko jawazu qira'ati al-qur'ani fi hijr al-ha'id, idan ka kwanta jikin matarka tana cikin kwanakin haila ba laifi idan ka karanta qur'ani, li'annaha tahiratul badani was-siyab, dan tufafinta masu sarki ne, haka jikinta ma ana kirga shi masu sarki, wannan jinin al'ada hukunci ne kawai. Na biyu tahrimu qira'ati al-qur'ani 'ala al-ha'id, haramcin karatun al-qur'ani ga mai haila, wannan abin da yayi da awa ɗaya ne daga cikin maganganun malamai. Akhzan min tawahhum imtina'il qira'ati fi hijr al-ha'id qala hubul daqiq al-id, wato cikin baɗi ne na lungu kwarai daga cikin ibn daqiq al-id yayi. Wai yanzu cikin wannan hadisin aka fahimci cewa ashe haramun ne mai haila ta karanta al-qur'ani, ta ina aka fahimci wannan? Yadda bayani yake, maganar Aisha cewa annabi na kwanciya a kaina ya karanta qur'ani, wai suka ce ta faɗi haka ne don mayar da martani ga masu zaton cewa in ka kwanta jikin mai haila ko ka kishingida da mai haila ba za ka karanta qur'ani ba, don ita bai halatta ba a jiga ya karanta, to kai ma in ka kwanta bai halatta ba, to wai sai ta kawo wannan hadisi don bambance tsakanin mai karantawa da ita mai haila. amma gaskiya al'amari wannan ba wannan wannan yasin batsin bai kai da ake bukata ba, saboda akwai hadisin Muslim ko Bukhari da yake cewa annabi, hadisin Aisha da kanta take cewa annabi ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali yake, yadhkurullaha fi kulli ahyalihi, yana ambaton Allah a kowane hali. Sai malamai suka ce kowane hali ma'ana da halin janaba da halin da ba na janaba ba, to ka wajen karfafuwar najasa ko karfafuwar kari da najasa da jinin biki da jinin al'ada da janaba duk girman su daya, ko ba haka ba? Ba wanda ya koni girba, ma jaza li hadha jaza li hadha, ma lam yajuz li hadha lam yajuz li hadha, tunda ya halatta har kana cikin haila ka karanta, har kana cikin janaba ka karanta alqur'ani, to mai halama ya halatta karanta. Yadhkurullaha fi kulli ahyali, ina fata an fahimta. Dan haka zance mafi inganci shine mai haila za ta iya karanta qur'ani, mai janaba zai iya karanta qur'ani, mai biki za ta iya karanta qur'ani. Maganar cewa illa al-ayata wa nahwaha, sai aya ɗaya da makamanciyarta litta'awudi, dan neman tsari, magana ce ta ijtihadin malamai, duk ijtihadin da ya dace da daidai lada biyu, wanda kuma bai dace da daidai lada ɗaya, kuma abin da ya samu kace qur'ani. Wato su malamai inda aka sami tangarda din bambance tsakanin dukkan qur'ani da wani bangare na qur'ani, in dai ka halatta mata karatun aya ɗaya ya zama wajibi ka halatta mata duka, in ko ka haramta duka to ya kamata ɗayar maka yi haramta, domin aya ɗaya mai tace qur'ani. Yazid bin Nafi, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, menene wannan? Qur'ani, qur'ani, dukan qur'ani qur'ani ne, aya dai ma qur'ani ne, sura dai ma qur'ani, don haka wace su dauka cewa wai inda za a kawo qur'ani tukake idan ka cire suratul fatiha to wannan bangaren da ya halatta mace ta taba, dan ba'dul qur'ani ne, laysa kullul qur'an, to dan Allah zan tambaye ku, mutum da ya yarda da dukkan qur'ani gaba ɗaya sai wannan aya ɗayar da kuka halatta mai janaba ta karanta, ko mai halatta karanta litta'awudi sai bai yarda da ita ba, ya zo mutum ji to me bambanci tsakanin aya ɗaya da duka? Wai me yasa aka zargi yahudu dan sun kafircewa littafin su gaba ɗaya? A'a, wani bangare suka kafircewa, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فيالله يقول أولئك هم الكافرون حقا الله تأفتوا منون ببعض الكتاب وتكفرون. إذن كانوا كتبوا القرآن دا جنبا كودا جنن هيلا كودا جنن بيكي ولا كنت قرآن دا حكا سيكتي كر أولا كمر كاسيتو كر أولا كنتا شدكا أما كودا وكي آيات دي كوي كمر كتكينا يازم تبكاد ولا wato waɗannan dalilai ne da sauran malaman suke faɗa wanda suka ce za a iya taɓawa, dalilai ne ko masu ƙarfi, za a gansu kaljibalin rasiyat subutan wasu muda, tamfar duwatsu kafaffu wanda ba za ka iya ture su ba, a to ya za ka yi da wannan dalilan da Allah? In dai kuka ce ya halatta ta karanta aya ɗaya to ya halatta ta karanta dukkan qur'ani, an fahimta ku? In aka ce bai halatta ta karanta ɗaya ba to wannan kuma wata magana ce daban. Dan haka ka ganin maganar sa cewa mace ba za ta karanta alqur'ani ba idan tana cikin kwanakin al'ada, wannan ba a sallama masa ba. Alhadithu thalith wal arba'un, hadithina 43, an mu'azata qalat sa'altu aisha radiyallahu anha fa qultu ma balu al-ha'idhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata. Mu'aza ta tambayi aisha cewa wai me yasa ita mai haila take rama azumin da ya wuce ta sakamakon jinin haila dinta amma ba ta rama sallolin da suka wuce ta, me yasa aka bambance? Fa qalat sai Aisha ta ce a haruriyatun anti, shin ke ma yar garin harura a ce? Fa qultu, Mu'aza ta ce sai nace lastu bi haruriyatin, ni kan ba yar garin harura a bace ba, walakin as'al, tambaya kawai nake yi. Menene sirrin Aisha ta faɗi wannan magana? Khawarij dangin da muka yi bayanin su a baya, wanda muka ce annabi ya ce za ku rena sallar ku in kun ga tasu, za ku rena kaza in kun ga tasu, farkon lokacin da suka yi wa Ali ibn Abi Talib tawaye sun je wani ƙauye ne mai suna Haraura can kusa da garin Kufa, suka kafa sansanin su da rindunan su dan ya ka sauran musulmi, suka ce kowa ya kafa su sai su, to shi yasa duk wanda aka ga ya dauki akida irin ta sai a ce huwa haruri, wato dan garin Harara ne. Shi yasa da tazo tace wai me yasa mai haila za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba. To Aisha tana da musuniyar ashe su khawarij suna halattawa mai jinin al'ada ta yi sallah ta yi kaza ta yi kaza, sai tace a haruriyatun anti, ke ma wannan yar bid'a ce yar khawarij ce ko me sai ce lasu bi haruriya, a ni kam Allah tsarga tari da saran shuka ba cikin su nake ba, lasu bi haruriyatun ni kam ba haruriya bace ba. Walakin ni as'al, tace kawai tambaya nake, walakin as'al. Faqalat, sai Aisha tace kana yusibuna zalika fa nu'muru bi qada'i sawmi. To inda tambaya kike gashi kana yusibuna zalika, jinin al'ada ya kasance yana samun mutum lokacin annabi, fa nu'muru bi qada'i sawmi, sai umarce mu cewa mu rama azumin da ya wuce, wala nu'muru bi qada'i sala, amma ba a umarta mu cewa mu rama sallah. An gane ko ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za a iya fahimta karkashin wannan hadisi, annal ha'idha taqdi siyama wa la taqdi salah, mai haila azumin da ya wuce ta za ta rama shi amma sallah ba za ta rama ba, li anna salata tatakarraru kulla yawmin khamsa marratin, dan ita sallah tana maimaituwa a kowane yini har sau biyar, fa hiya ibadatun mustamirra, da haka ibada ce mai zartewa, wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatan aidan, sannan idan aka ce sai an rama ta to wannan zai haifar da wahala kwarai da gaske. Na biyu, أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على شيء يؤد من السنة. إذن النبي تبتر دمتا ننسى صحابان سكان أبو تو أنا كده قولنا أبو تكين سنة النبي دم آئشة بتتي كذاتي تي أنك ينا سام ملوكة شن عداتا شيء أمر شيء مدى كذا با أمر شيء مدى كذا وايكي أمر شيء النبي صلى الله عليه وسلم. نأكو الإنكار على كل من سأل سؤال تأنت ومجادلة, a sai ya kamata ya inkari ga dukkan mutumin da ya tambaya tambaya ta ta'annusi, tambaya ta'annusi wanda ba an ta kake newa ba, ir kure ka zo yi. To malami ya kamata ya ladabtar da kai a irin wannan hali in ya fahimta ka daga gare ka. Wa mujadala, ko tambaya ta jayayya, duk malami na iya ladabtar da irin wannan. Wani dan bid'a aka turo shi wata rana da wata mas'ala irin ta rabon gadar nan, ka san galibi malaman bid'a ilimin lugha irin na gida din nan su wace ce maqamatul hariri da wane ne da wane ne, da kuma ilimin fiqhin mazhabar malikiya haka suna kokarin su karanta shi sosai. To kullun su ga ahlus sunna tsammani suke baka san wannan ba, kai da an taba ka aya da hadisi ne, to saboda haka bari su tambaye ka fiqhu, sai ya zafgo wata tambaya cikin babin fiqhu wanda an riga an saba fadinta a soro dama ana alfahari da ita, ya zafgo ta to da na tashi baki ansa, sai na baki ansa da larabi, sai ya rasa kuma yadda zai dara ina kin ba shi ansa da Hausa, sai na ba shi ansa da Larabci. Tana nan cikin babin rabon gado, wani lokaci ba faɗe ta in ba fita daga cikin abin da muke ciki, ku yi hakuri. To ji bai sani ba matsalar gaba ɗaya ma, akwai wanda sun waƙe ta a waƙe, saboda haka da na faɗa masa darasi bai sai na sake kawo masa ita kuma a waken ta yadda take. To wani lokaci mutum na tanadar irin wannan saboda irin wannan ranar, kai mai da'awa zaka gaba da irin wannan yan kalubale wanda ko malamin sa ya faɗa masa ya zo ya ce idan ka je ka tambaye shi kaza. Na hudu, tabayyinul ilmi liman talabahu lit-ta'allumi wal istirshad, bayyana ilimi ga dukkan mutumin da ya tambaye shi domin neman sani ko neman shari'a. Idan mutum ya tambaye ka tambaya ta neman shari'a, sai ka kokari ka bashi ansa gurgurdan yadda abin da ka sani. Na biyar, kaunul ha'idhi la taqdi salata li ajalin mashaqqa, kasancewar ita mai haila ba za a ce ta rama sallah ba dan saboda akwai wahala ciki. Min al adillati allati taqarraru li qa'idati al islamiyya al amma, wannan yana cikin dalilan kenan da ke tabbatar mana da wannan ka'idar ta musulunci ga mamiya, cewa al mashaqqatu tajlibu at-taysir, innal mashaqqata tajlibu at-taysir. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.